daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60 25 da kuma 16 a birnin Yamai dake jamhuriyar Najeriya za ku sauraron mu ta shirin VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya dake birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Muna nan kuma kodoshi a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa masu fama da matsalar nakasa na korafi kan yunkurin da gwamnati ke yi na hana su barace-barace ba tare da an sama musu abin yi ba.
Amma idan yanzu muka samu tallafi ga gwamnatin Najeriya, muka samu aikin yi tunda mun koyi sana'o'i kala-kala, yanzu dai ƙarin wata ma ba fita baran ba saboda irin wannan.
Za ku ji abin da gwamnatin ke cewa, sannan za mu leƙa ƙasar Zimbabwe domin jin irin wainar da ake toyawa yayin da ƙasar ta tunkari zaɓen gama gari da za a yi a mako mai zuwa. Muna kuma da tafe da shirin a dawo lafiya wanda babu ya kuma makiyar zai gabatar. Baya ga haka muna dauke da shirin wato sharhin jaridun jamhuriyar Niger da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura. Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin, ina kuma tare da Sahabo Imam Aliyu wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi shugaban Iran Hassan Rouhani har abada kada yi wa Amurka barazana. Mr. Trump ya bayyana haka ne ta shafin Twitter jim kadan bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi jawabi inda ya soki lamirin shugabannin kasar Iran. Da alamun shugaban na Amurka yana mai da martani ne ga rahotanni da suka ambaci shugaban na Iran Rouhani yana gargadi ga Trump cewa kul banda wargi da bindin zaki, hakan zai kai ga dana sani. Rouhani ya ci gaba da cewa tilas Amurka ta sani cewa zaman lafiya da Iran babu kamar sa, hakanan kuma yaki da kasar zai kasance uwar dukkan yaƙe-yaƙe. Shugaban Amurka Donald Trump wanda ke fusace yana nazarin kwace ikon samun bayanan sirri da tsofin manyan jami'an leƙen asiri da na tsaron Amurka suke da shi saboda irin sukar da suke masa. Cikin waɗanda wannan mataki zai shafa har da tsohon daraktan hukumar leƙen asirin Amurka CIA John Brennan da kuma tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuffuka na Amurka FBI James Comey. Galibin waɗannan mutane da suke da izinin samun bayanan sirri na gwamnati suna fitowa a talabijin suna sukar wannan gwamnati ta yanzu. Tam ya kai hawuya kan kalaman tsohon daraktan na CIA Brennan wanda a shafin Twitter ya cicciki taro da manema labarai da Mr. Trump ya yi tare da shugaban Rasha Vladimir Putin a Helsinki. Brennan ya ce martanin da Trump ya bayar na wata kilgoyin bayan Putin ba karamin laifi ba ne ya kai mizanin a cecin amanar ƙasa. Ya ƙara da cewa ba kurum kalaman na Trump suna cike da yarantaka ba, amma Putin shine uban ɗakin Trump. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta yi Allah wadai da hukumomin Kenya saboda rusa wani ɓangare na unguwar talakawa mafi girma a ƙasar domin gina hanya. Lamarin da ya sanya wasu mazauna wurin suka rasa muhallansu. Da sanyin safiyar jiya Litinin, Amnesty ta gwada wani hoton bidiyo ta Twitter na rushe-rushen inda aka ga wata makaranta da aka rusa. Unguwar marasa galihun ta bayan dake bayan birnin Nairobi inda mutane fiye da 400 suke da zama. An rusa wani bangare na unguwar domin gina wata hanya saboda rage cinkoso a babban birnin kasar. A baya an rusa wani bangare unguwar saboda wannan aiki, sai dai gwamnati ta alƙawarin ba za ta ba da lokaci idan za ta ci gaba da aikin kuma za ta biya diya. Amma mazauna unguwar suka ce rushe-rushen da aka yi jiya Litinin an yi musu ba zata. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomin Amurka sun ci tare wasu ma'aikatan wani kamfanin jirgin sama mai jigilar fasinja daga ƙasar China su biyu kuɗi masu yawa kuma suka umarce su bar ƙasar saboda ƙoƙarin da suka yi na su mogan wasu kaya ciki har da kunkuru. A watan jiya ne ma'aikatan biyu suke yi wa kamfanin jiragen sama da ake kira China Eastern Airlines suka amsa laifin su. Masu gabatar da kara sun buƙaci kotu ta daure su na watanni 10 amma alƙalin wata kotun Amurka a birnin Los Angeles je da tinin ya ki amince da wannan bukata. Ya lura cewa waɗanda ake zargin ba kisan kai suka yi ba kuma sun ba da haɗin kai da gwamnati kan wannan bincike. Kotu ta ce tarar kowace daga cikin su dala 5,500 kimanin naira miliyan 2 kuma ta umurce su da su bar Amurka cikin kwanaki 3. A cikin watan Mayu ne jami'an Amurka suka kama ma'aikatan 2 lokacin da suke kokarin satar fita da kunkuru-kunkurun guda 45 cikin jakukkunan su. 2 daga cikin kunkurun sun mutu, 2 kuma sun samu laulayi saboda yanayi da aka jefa su ciki. Jami'an Amurka suna zaton ma'aikatan 2 suna shirin za su sayar da dabbobin a China inda suke da tsada saboda irin halittar da Allah ya musu. Rukunin waɗannan kunkuru suna da kariya ta musamman daga hukumomin ƙasa da ƙasa masu sa ido kan lafiyar dabbobi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya kungiyar masu fama da matsalolin nakasa sun koka da abin da suka ce musgunawa ce da jami'an tsaro ke musu a Abuja babban birnin kasar a wani kokari na hana su bara. Kungiyar ta bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da ta gudanar inda ta ce akwai bukata gwamnati ta sama musu abin yi kafin ta hana su yawon barace-baracen. Sai dai gwamnatin ta ce akwai shirye-shiryen da ake kokarin aiwatarwa kamar yadda za ku ji a wani rahoto na Madina Dauda daga Abuja.
A wani taron manema labarai a babban birnin tarayya Abuja, na kasassun sun ce duk da goyon baya da suke ba shugaba Muhammadu Buhari da jam'iyyar APC, yanzu ya zama dole ne su koka domin su tunatar da gwamnati irin alƙawarin da aka yi musu a baya. Yarima Suleiman Ibrahim shine jagoranci na kasassun.
Satin da ya wuce akwai mutanen mu da aka kama su suna bara nan cikin Abuja, aka kama su wani sun su aka bailin din su mutum uku naira 45,000. To idan misali ba wasu dama sun yi wannan baran ta ina za su samu kuɗi su zo su yi ma bailin kansu.
Shi ma shugaban kungiyar Kutare Ali Isa Sarkin Kutare Abuja ya ce da su aka yi gwagwarmaya a zaben shekara 2015 amma har yanzu ba su ji komai ba.
Mun sha rana, mun ji yunwa, daidai da fiya wata, wallahi, muna mu mun ka haɗa, mun ka sanma, ƴan uwanmu mun ka basu, wurin jihar Kuri'a. Babu canji ko ɗaya gare mu, kuma wanga gwamnati na Buhari, gwamnati na wanda ya yi alƙawari, kowa da kowa duniya, ba a kuma zo aka yi muna ba da muke.
Ɓangaren mata kuma shugaba Fatima Suleiman ta tofa albarkacin bakinta, tana mai cewa.
Ni ina da kike ji sabulu omo iya pressure kawus kujera gado ba wanda ban iya sakawa ba ba iya ban iya sarrafawa ba amma akan sanadiyar irin wannan ba jari dole in hita ce fi sabilillah anan wurin nan sai a kama mu amma idan yanzu muka samu tallafi ga gwamnatin Najeriya muka samu aikin yi tunda mun koyi sana'o'i kala-kala yanzu dai karin wata ma ban fita baran ba saboda irin wannan saboda ka taimaka muna taimaki ƴaƴanmu.
To ganin cewa zaɓe ya gabato, Yarima Suleiman Ibrahim shine shugaban na kasassun ya bada shawara.
Idan har gwamnatin tarayya tana son mu lalle mu yi tafiya tare da ta, to wajibi ne ta zo na da mu tun ta yadda ta yadda da mu ta yadda daga tamu ta san mu a zo a zo na da mu a duba menene yake kawo wannan matsalan saboda a gyara domin mu fatan mu cewa shine shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dawo 2019 ba wai burin bane a ce kasa ta lalace saboda mutun ne wanda muka danna gartacce ne ba kuma barawa bane ba azalimi bane.
Amma ministan kula da ma'aikatan matasa Barista Solomon Dalun ya ce akwai matakan da gwamnati take dauka.
Mu ba mun zo gyara ne. Wannan gwamnatin mu ranan gine ranan zane ba mu waye wayan Najeriya ba. Mun zo gyara ne. Kenan yan Najeriya da suka zabe mu sun sani cewa komai ya lalace. To idan ma gida ne ta lalace gyaranta ba za a yi ta cikin rana guda ba. Domin kafin a gama gyara a yi fenti a shiga cikin sai an shiga cikin an kwanta kafin za a fara cikin murianta. To saboda haka duk matakai da muke doka matakan gyara ne.
Abin jira a gani shine tasirin da irin wannan yunkuri zai yi domin majalisar dokokin Najeriya na shirin yin doka da za ta baiwa na kasassun kashi 20 cikin 100 na dukkan mukamai. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda a can Zimbabwe kuwa hukumar zaben kasar ta ce ta kimtsatsaf domin gudanar da zaben ga magari da za a yi a ranar 30 ga wannan wata. Tana mai cewa za a kidaye dukkanin kuri'un da za a kada. Ga rahoton da Ibrahim Kalmasi Garba ya hada mana.
Hukumar zaben kasar Zimbabwe jiya Litini ta ce za a kidaya dukkanin kuri'un da aka kada a babban zaben kasar da za a yi ranar 30 ga watan Yuli kuma za a kare sirri. A baya an zargin cewa an yi magudi a zabuka don taimaka ma jama'iyyar Zanu PF mai mulki. Kan wannan batun ne wakilin muryar Amurka Sebastian Muhu ya shirya wannan rahoto daga birnin Harare wanda na fassara kuma zan karantu. Mataimakin shugaban hukumar zaben Zimbabwe Emmanuel Magadi ya yi magana da 'yan jarida da jami'an diplomasiya da kuma masu sa ido a jiya Litini a matsayin wani bangare na tabbatar da sahihancin zaben.
The primacy of the secrecy of the vote will not be compromised.
A wanda zan tabbatar ma masu saurare na shine za a kare sirrin zabe. Ra'ayi na shine sam ba za a yi wargi da batun sirrin ƙura'a ba. Kuma wannan shine ma tabbacin da nake bayo al'ummar duniya, kuma shine tabbacin da nake bayo mutanen Zimbabwe. Wannan alƙawari na zuwa ne a daidai lokacin da babbar jam'iyyar adawa MDC ke cewa za ta yi gagarumar zanga-zanga a yau din nan Talata. Muddin dai hukumar zaben ta kasa cika sharuɗan ita MDC din da tabbatar da cewa an kidaya kowace ƙuri'a. Jam'iyyar ta MDC na zargin hukumar zaben da ƙoƙarin shirya magudi don amfanar jam'iyyar Zanu PF mai mulki, kamar yadda ake zargin ta yi a zamanin tsohon shugaba Robert Mugabe. Ana kyautata zaton jam'iyyar ta MDC da kuma jami'an hukumar zaben za su gana a yau dinnan Talata don su tattauna kan batun zaben shugaban kasar, wanda bangare na adawa ke zargin cewa kwamitin zabe ya tsara shi da zimmar taimakama shugaba Emmerson Mnangagwa. Har ila yau dai jam'iyyar ta MDC na bukatar a soke kur'un da wasu jami'an 'yan sanda suka kada bisa tilastawar shugabanninsu. Tuni bangaren na adawa ya ruga kotun Zimbabwe da kokensa kan wannan batun, da kuma bukatar hukumar zaben ta fitar da sahihiyar rijistar masu kada ƙuri'a da za a yi amfani da ita a zaben. Bangaren na adawa ya ce yana bukatar ya bincika ya tabbatar babu magudi a rijistar, kamar yadda ya ce ya faru a gwamnatin Mugabe ta tsawon shekaru 37 wadda ta zo ƙarshe a watan Nuwamban da ya gabata. Mnangagwa, wanda ya gaji Mugabe a makon jiya, ya jaddada cewa zaben zai kasance sahihi da adalci kuma mara rufa-rufa. Ya kalubalanci bangaren na adawa da ya garzaya kotu muddin dai ya yi shakkar cancantar hukumar zaben.
Allah yanzu gugwana na cewa karfe 3 dare ne da minti 13 yanzu mu shakata da wannan waka.
Kalo kuno na goyen baya ga yan wasa su
Umaru Lage da mawakan na Niger yanzu ga shirin Babu Yakubu.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Adawo Lafiya. Baba Yako makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A shirinmu da ya gabata, bakonmu Muhammadu Bello, lauyan nan kuma masanin dokokin hanya da tuki a Najeriya, ya mana bayani akan cewa babu wani takamammen doka ta cin tara ga manyan motoci da ke faki a bakin hanya, lamarin da ke kara yawan hatsarin mota akan hanyoyinmu. Sai dai na tambayi Muhammadu Bello ko yana da wata kira da zai yi ga hukumomi akan matakan da ya kamata su dauka domin hana wannan dabi'ar ajiye manyan motoci akan hanya. Sai ya ce, wato Malam Muhammad Bello, lamari na take dokokin hanya ana kokarin kawar da wannan abu amma kamar ba a yi. Shin kana ganin lokaci ya kai da za a iya a zo a cimma nasara na gajin cewa an biye ma dokokin hanya yadda ya kamata?
Gaskiya lokaci ya yi. Lokaci ya yi kwarar da gaske, saboda idan ka duba ina ganin hukumomi ta kiyaye hatsura tana zira da aka kafa ta wannan shekaran, idan za a cince ta 30 da tabbatar wannan kungiya. Sun kaga da tun da aka fara cikin wannan ma'aikata zuwa yanzu, abubuwa suna canzawa, duk suna canzawa. Sannan kuma yanayin fahimtar yadda ake shuki yana kara canzawa, suna mai tsaye da tsoron rai. Don ta yi na ɗaya wajen da zai kuma hali ya fahimci irin aikin su mutane ba su suke yi ba. Amma ka ga yau da gobe sun shekaru sun tafi a hankali a hankali ana ana fadakar da mutane cewa ga irin aikin da su mutane sun ci suke yi, ta haka mutane ya kuma da zuri ba su gurin ba su ba su haɗin kai, saboda a samu a rage haɗarin motoci da lalacewar abubuwan hawa a kan cikin Najeriya. To gaskiya an samu ci gaba da rikin da aka yi durbuwa yanzu akwai improvement kwarai da gaske. Don ka ga lokacin nan ya ba mu da su kayan aiki. Amma yanzu gaskiya abubuwa sun fara samuwa, an ka fara samun kayayyakin aiki. Aka nan da motoci da aka zan zuwa ana zuwa patrol na ana duba mutane, akwai irin wayannan babura kamar yadda ake amfani da su a Turai, suka nan mutane su nan duk da zai musu yi suna yawan mutu
tana musu cewa suna kan titi ya kamata su rage idan kuma biyar ban yana ganin kamar abubuwa yana tafiya ba dai kuma haka sai da shi ma wani lokacin a dan tsaya a haka mai lokaci ne da samun rubuta idan ta da jinin da ke jikin shi kamin ya fara hawa mota kuma ya ci gaba. To gaskiya mun sun san samu mutum ne wanda ga inda aka yi shi.
To ban bello ana iya ina batun insurance da ake bukatar kowace mota ta insurance dan saboda irin waɗannan batutuwa idan sun taso shin kana ganin nan kuma ana biye ma wannan dokar ta yin insurance
eh kan kwai da ke buga ta tana da cewa mutane insurance da mutu abubuwa hawan su eh insurance a duk lokacin da za ka sa mota ka duk motar ka ka'ida ne ya kamata a haɗa maka da inshora na mota ko kuma wani abin hawa naka wanda yake kuma wannan duka suna cikin abubuwan da shi gwada rita na rabe ne yake yi idan da ke da canza na karbin mota.
Yau kuma a nan ne za mu dakatar da hiranmu kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa. A madadin shi bakon namu lauya Muhammad Bello kuma masanin dokokin hanya da na tuki a Najeriya da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makiri ne daga Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu soma a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon, wacce ta ruwaito cewa shugaban ƙasar Nijar ya fara yunƙurin ƙulla hulɗa da takwaransa na Rasha. Jaridar ta ce Muhammadu Isuhu na so ne ya yi amfani da matsayinsa na shugaban riƙon ƙungiyar Jason Sahel domin samarwa rundunar haɗin gwiwar waɗannan ƙasashe kuɗaɗen gudanarwa daga Vladimir Putin bisa la'akari da yadda ƙasashen yammaci ke ci gaba da ɗari-ɗari a kan batun ɗaukar ɗawainiyar kuɗaɗen yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel, in ji Levanama. Jaridar Lankitor na cewa hukumomin Nijar sun yafe wa kamfanin CNPC na ƙasar China wasu maƙudan kuɗaɗen haraji bayan da kamfanin ya nuna wannan buƙata kafin shi ma ya amince ya ɗauki nauyin shimfiɗa bututu daga rijiyoyin Agadem zuwa ƙasar Cameroon a wani yunƙurin fitar da man Nijar zuwa kasuwannin duniya. Jaridar na ganin shugaba Isuhu da ministan man fetur Pierre Fumakwe Gado su ne suka ɗaure wa kamfanin CNPC gindi wajen samun wannan garaɓasa da ke mayar da hannun agogo baya wajen shigar da kuɗaɗe a aljihun gwamnatin Nijar. Jaridar Le Nouveau Républicain ta zo da labarin bular cutar amai da gudawa wato cholera a garuruwan Yalwa da Dan Isa da ke yankin Maradi. Binciken da cibiyar Sermes ta gudanar a kan wasu mutane kimanin 47 da suka faɗi rashin lafiya ya tabbatar da cewa sun kamu ne da cutar cholera, har ma ɗaya daga cikinsu ya kwanta dama. Dalili kenan da ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma ya aike da ƙarin likitoci a garuruwan da annobar ta ɓarke a wani yunkurin killace kwayar cutar da masana suka ce tana saurin bazuwa. Jaridar Air Info ta ruwaito cewa dakarun tsaron Nijar sun halaka 'ya'yan Boko Haram 10 a yayin kafsawar da aka yi a cikin daren Alhamis 19 zuwa Juma'a 20 ga watan Yuli a garin Barwa da ke a kilomita 43 kudu da garin Gegime. Sai dai maharan sun kashe soja guda yayin da wasu biyu suka ji rauni. Kamar yadda wata sanarwar ma'aikatan tsaron Nijar da aka bayar a jiya Litinin ta bayyana. Mu ƙarƙare sharhin na wannan mako da jaridar Lebanon, wacce a wani labarin na daban ta ruwaito cewa wani ɗan majalisar dattawan Amurka Patrick Lahey da ke matsayin mataimakin shugaban wani kwamitin sanatoci ya ja hankalin shugaban majalisar dattawan Amurka a kan abin da ya kira yawaitar toye haƙƙin jama'a a jamhuriyar Nijar, ƙasar da hukumominta suka ƙaddamar da farautar masu sukan lamirin gwamnati kamar yadda wasu jami'an fafutuka ke kulle yanzu haka a kurkuku, lamarin da ya ce babban kuma baya ne ga ƙasar da ke kiran kanta ƙasar demokuraɗiyya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To gaida Sule, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bado ga garkuwar kungiyar muryar Talaka. Haƙiƙa harin kwantan bauna da 'yan ta'addan Boko Haram suka kaiwa sojojin Najeriya ya nuna da cewa fa akwai tsoron rina a sama. don haka tatifa din da ake yi ko kuma maganganun da ake ta faɗa cewa an karya lagun ɗin ta'adda to gaskiya abun akwai yana yana a idonmu na karɓan wannan zancen cewa an karya lagunsu ya za a yi wanda aka karya lagunsa kuma ya je da tawagansa ya farma jami'an tsaro waɗanda suke neman su ido rufe.
Assalamu alaikum BOA Hausa, sunana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe. Dan Allah dan annabi BOA Hausa ku ba ni dama domin in yi kira ga ɗan uwana al'umman karamar hukumar Macina daga jihar Yobe da mu yi wa kanmu kiyamun laili muka rakanta da su mu san wanda za mu zaɓa a matsayin ɗan majalisarmu na wakilai ne wakiltar yankin Macina a zaɓen 2009 idan Allah Ubangiji ya kai mu.
Sunana Mudassir Muhammad Tafawa Kulewa daga nan jihar Bauchi. A yanzu dai ya tabbata hukumar zaɓe mai zaman kanta ta sanya ranar 11 ga watan Agusta nan mai kamawa shi ne ranar da za a yi zaɓen cike gurbinmu na sanatarmu na Bauchi ta Kudu wanda Allah ya warasuwa a watan farkon watan uku da ya gabata. Wato sanata mana da wakili a ni kira na ga al'umman Bauchi ta Kudu shine kada a lura da jam'iyya a lura da dan takara menene dan takara yayi domin saboda kar mu je mu zaben tumun da.
Assalamu alaikum, mai magana Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina ba tsarurar bakin KTTV. Don Allah dan annabi gwamnatin tarayyar Najeriya shugaban kasa ina kira gare ka a rika bin umurnin kotu dalili ko shugaba Trump na America da ke gwada wauta ga mulki yakan bi umarnin kotu. Shi rishin bin umarnin kotu gaskiya yakan kawo matsala ga kasa. Shugaban kasa idan bai bi umarnin kotu ba shi talaka in ya bi umarni ko ina Najeriya tanwa. Ina kira ga shugaban kasa a rika bin umarnin kotu don Allah don annabin Allah. A huta lafiya daga Umar Hassan Tankuri.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi shugaban Iran Hassan Rouhani har abada kada yi wa Amurka barazana. Mr. Trump ya bayyana haka ne ta shafin Twitter. Jim kadan bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi jawabi da ya soki lamirin shugabannin kasar Iran. Da alamun shugaban na Amurka yana mai da martani ne ga rahotanni da suka ambaci shugaban na Iran, shugaban Iran Rouhani yana gargadi ga Trump cewa kulban da wargi da bindin zaki hakan zai kai ga dana sani. Rouhani ya ci gaba da cewa tilas Amurka ta sani cewa zaman lafiya da Iran babu kamar sa, ha kuma yaki da Iran wato zai kasance yaki da ba taba ganin irinsa ba. Haka nan shugaban na Amurka wadda ke cike da takaici yana nazarin kwace ikon samun bayanan sirri da tsoffin manyan jami'an leƙen asiri da na tsaron Amurka suke da shi saboda irin sukar da suke masa. Cikin waɗanda wannan mataki zai shafa har da tsohon daraktan hukumar leƙen asirin Amurka CIA John Brennan da kuma tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuffuka FBI James Comey. Galibin waɗannan mutane da suke da izinin samun bayanan sirri na gwamnati suna fitowa a talabijin suna sukar gwamnatin ta yanzu. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta yi Allah wadai da hukumomin ƙasar Kenya saboda rusa wani ɓangare na unguwar talakawa mafi girma a ƙasar domin a gina hanya, lamarin da ya sanya wasu mazauna wannan wuri suka rasa muhallansu. Da sanyin safiyar jiya Litinin, Amnesty ta gwada wani hoton bidiyo ta Twitter na rushe-rushen da aka yi ciki har da wata makaranta. Unguwar marasa galihun na bayan garin Nairobi inda mutane fiye da 400,000 suke da zama. An rusa wani ɓangare na unguwar domin gina wata hanya saboda a rage cunkoso a babban birnin ƙasar. Hukumomin Amurka sun ci tarar wasu ma'aikatan wani kamfanin jirgin sama mai jigilar fasinja daga China su biyu kuɗi masu yawa kuma suka umarce su da su bar ƙasar saboda ƙoƙarin da suka yi na su mogan wasu kayayyaki ciki har da kunkuru.
To masu sauraro da aka maka wa ƙarshen shirinmu na hantsi a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato kina agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikinmu Allah da wasu sabbin rahotanni. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. In zama da jin shi Sahabo Imam Aliyu da ya caya ni gabatarwa da Solomon Abodi haɗa mana shirin, sai injiniyanmu John Ellison. Mahmud Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Salamu alaikum.